sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 11 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanin labarai.
To jami'an Ukraine sun ce harhare ta sama da Russia ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar, wato Kharkiv. Safiyar yau Litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini, inda akalla mutane uku suka mutu tare da jikkata wasu 28. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin Tokyo yau Litinin, biyo bayan kisan tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Wata kotu a kasar Spain ta amince da gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos, wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin farar hula sun gaya ma Majalisar Dinkin Duniya halin da 'yan ta'adda suka jefa mata da yara a yankin Sahel na Jamhuriyar Nijar.
Duka rana ko wata tahiya mutum takwas da ke kashe a cikin harkar wannan ta'addanci a cikin Sahel, banda wannan mutanen da suka huta daga gidajen suka shiga gudun hijira ya kara da wajen dubo 60%.
Har yanzu muna Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka ja kunnen matasa masu farauta a gandun dajin Difa, amma matasan sun ce ba fa su suka karazo man ba.
Daji ma sai wuri-wuri ne, itatuwa an kashe, daji ko ina fari fat ina inda daba ma za su boye to na balle ka kashe ji.
Za a ji hira da mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Labour Senator Dattu Baba Ahmad kan abin da yasa aka zage shi.
Suka ce na yi fice wajen daukaka ilimi a arewa, ya ce kowannan kadai ya isa, ya ce na yi fice wajen siyasar arewan kanta.
Kamar kowane yammacin ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baba wato baban gida Jibrin ke gabatarwa. Za a ji kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga labaran na duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. Jami'an Ukraine sun ce harhare ta sama da Russia ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar, wato Kharkiv. Da safiyar yau Litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini, inda akalla mutane uku suka mutu tare da jikkata wasu 28. Ole Senehabov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa harharen makamai mai linzami, ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiyar kayayyaki, an auna fararen hula ne. Sane Hubov ya kira harharen na ta'addanci. Harharen dai na zuwa ne a yayin da masu aikin ceto a garin Chasivyar da ke gabashin kasar ke kokarin gano waɗanda suka tsira daga harin roka da Russia ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a ranar Asabar din da ta gabata, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 15. Ma'aikatar agajin gaggawa sun ce ta yiwu mutane kusan fiye da 20 sun makale a ƙarƙashin baraguzan ginin, kuma sun yi magana da wasunsu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin Tokyo yau Litinin, biyo bayan kisan tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe. Muna jimami tare da jama'ar Japan akan wannan rashin, wannan al'amari na kaduwa da duk muke ji, wanda Amurkawa ma suke ji na wannan mummunan bala'i da kisa, abinda Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan ganawa da Prime Minister Fumio Kishida. Ya kara da cewa babban rashi ne saboda a lokacin da yake kan karagar mulki ya karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen mu sosai. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka kashe Abe a birnin Nara yayin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zabe. Blinken ya ce ya je Japan ne bisa umarnin shugaban Amurka Joe Biden. Jami'an adawa na kasar Sri Lanka sun gana jiya Lahadi domin tattaunawa kan kafa sabuwar gwamnati. Ganawar na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban kasar da Prime Minister kasar suka ce za su yi murabus. A jiya Lahadi, masu zanga-zangar a Sri Lanka suka ce za su ci gaba da mamaye gidan shugaban kasar da na Prime Minister a birnin Colombo har sai sun sauka daga mukamin su a hukumce. dubban masu zanga-zangan ne suka afka gidajen biyu a ranar Asabar suka yi kaca-kaca da gidan shugaban kasar Gotabaya Rajapaksa sannan suka kona gidan Prime Minister Ranil Wickremesinghe a daidai lokacin da jama'a ke ci gaba da nuna bacin ransu kan matsalar tattalin arziki da ake kwashe watanni ana fuskanta Rajapaksa da Prime Minister kasar sun amince za su yi murabus yayin da shugaban kasar ya fadawa kakakin majalisar dokokin kasar cewa zai sauka daga mulki a ranar 13 ga watan Yuli domin tabbatar da an kafa wata gwamnati cikin lumana labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
An jima kadan Binta za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda kungiyoyin farar hula suka gabatar ma majalisar dinkin duniya irin mawuyacin halin da suka ce yan ta'adda sun jefa mata da yara a yankin Sahel Salabar ma gare ka
yanayin tsaro a yankin Sahel abu ne da ya kamata a samu canjin al'amura Wannan shine abin da Majalisar Dinkin Duniya ta kudurta a watannin baya ta hanyar wasu jerin matakan da aka dauka don fitar da fararen kula daga kangin da suka tsunci kansu ciki a yankin Sahel sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro mafari kenan aka buƙaci wasu kungiyoyin fararen kula kimanin 50 na Coalition Citoyenne pour le Sahel daga kasashen Niger, Burkina Faso da Mali su gudanar da bincike domin tantance halin da ake ciki bayan zartar da shawarwarin da aka bayar a can baya shugabar kungiyar APES Niger Rabia Jibo Magashi ita ce ta gabatar da rahoton wannan bincike a gaban taron majalisar dinkin duniya a bisa gayyatar kasar Brazil mai shugabancin kwamitin sulhu a watan nan na Yuli
abin da ya sake dai ba sake wai kirki bace ba sai abin da ya karu tunda yanzu an binciko an gani duka rana ko wata safiya mutum takwas da ke kashe a cikin harkar wannan ta'addanci a cikin Sahel banda wannan mutanen da suka huta daga gidajen suka shiga gudun hijira ya kara da wajen dubo 60 bisa 100 tunda mutanen da suka tafiye su yanzu kenan ba su da harkar zancen wani noma ko wani kiwo abinci ya shiga cikin zancen shi ma ana zancen mutum miliyan guda da 900 masu bukatar taimako shi ne aka kawo zancen resolution trust ban san ko da take ta al'asa ba ta cikin harkar da za a yi duka din za a yi shawara a sa su a shawara amma ina son a shawo kan tashin hankali cikin kowa tashin hankali zamanin da muke da tashin hankali yawancin mazan ko an kashe mazan ko kuma mazan su ma sun tafi ko kuma an kama su
binciken ya kuma gano cewa an samu lafawar cin zarafi da kisan da ake zargin jami'an tsaro da yi wa fararen kula waɗanda ba su ji ba ba su gani ba
yawan mutanen da sojawa suke kashe su kamar yan fararen kula da soja suke kashewa shi kadai ya rage da 11 ne ya rage sun fara kula da ba kwaza a halibi ba tunda sun ga ana ta an yi ta yawan magana akan zan
a jerin shawarwari kungiyoyin na coalition citoyenne sun gargaɗi gwamnatocin kasashe su bi hanyoyin laluba wajen neman mafitar rikicin ta'addancin da ke ci gaba da tsananta a wannan yanki
bayewa a ce kullum mutane suna can suna ta'addanci a ce ba ruwan mutane da su a ce a je a kace su kura ya kamata a nemo su a tambaye su me suke so a ga abin da za a musu wanda kuma bai yiwa in kama su za a yi a kama su ya kamata a yi zancen sulhu shine mediation da dialogue
dama a kwanakin baya wasu kungiyoyin kare haƙƙin mata sun koka a game da yadda 'yan bindiga ke cin zarafin fararen kula musamman mata a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro yayin da a wani zubin fara gurbin jami'an tsaro ke aikata abubuwan da ba su dace ba da aikin su na waɗanda ke da alhakin baiwa jama'a kariya Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Gaida Suleiman ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Binta da ci gaban labaran duniya
To Ibrahim yara 7 ne suka mutu sakamakon wata fashewa a arewacin kasar Togo nan take dai ba a san abin da ya haddasa fashewar da ta auku a daren ranar Asabar zuwa wayewar garin Lahadi ba An kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar da kuma gano waɗanda ke da hannu a lamarin injiyar rundunar sojojin kasar a ranar Lahadi an kashe sojoji 8 a yankin a ƙarshen watan Mayu kasar ta ayyana dokar ta ɓaci a yankin arewacin kasar biyo bayan harin wata kotu a kasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata Yarsa, Cesar de Santos ce ta nemi a yi binciken saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa. Tace abokan hamayyar siyasa ba sa sanya mara wa ɗan adawa baya a zaben Angola da ke tafe, kamar yadda BBC ta ruwaito. Haka kuma BBC ta ba da rahoton cewa ɗan siyasan ya so a binne shi a sirrance a Spain, amma ƙasar Angola ta ɗauki matakin mayar da gawarsa ƙasarsa ta asali don yin jana'izarsa. Marigayin mai shekaru 79 a duniya ya rasu ne a asibitin Tecno da ke Barcelona, inda ake jinyarsa sakamakon doguwar rashin lafiya da yi fama da ita, a cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasar Angola ta fitar.
A gaida Binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni wannan karan jamhuriyar Niger muka nufa, inda hukumomi ke gargadi ma matasa cewa su daina farauta a gandun dajin difa saboda illar da hakan ke wa dabbobin da aka kebe. To sai dai matasan sun ce ai tuni ma aka wargaza dajin balle masu ga dabbobin, kuma gashi ma ba su da wani aikin yi. Abubakar Isa Garika.
Shekaru kusan 7 kenan da matasa na jihar Difa suka rungumi wannan sana'ar ta farauta, wadanda ke amfani da karnuka fiye da 50 a mota daya wajen gudanar da wannan farautar. Al'amarin da kuma ya fara kawowa karancin wasu dabbobi na daji, musamman ma barewa da zomo. Daya daga cikin mafarautan da bai so na ambaci sunansa ba ya bayyana mana yadda suke gudanar da wannan farautar.
Kafin zuwa wani da kare biyar, wani da shiddo, muna jire-jire in Allah ga mu Laraba, zamu je rota ga yake mutane. Za mu magana da mai mota, za mu ba shi 30,000 ko 40,000 haka. Za mu roke shi za mu dai haka bar wurin haka. Ko lokaci za mu kama tuje, habar ya muna kama. Don zo mu haka so ni bego haka. Don su abubuwan kwari da haka wanda yana kama.
Yanzu da kuke daukar mota, alal misali kare nawa kuke sa mota kusa da su?
Eh gaskiya an kama mota biyu ne a lokaci. Muna daukar kare 70. Don kuma mun kama mota guda ce, za mu ji kamar kare 50,000 haka.
A yanzu haka jami'an da ke kula kare gandun daji na jihar Difa sun fara daukar matakan ladabi tarwa ga matasan da ke gudanar da farautar ba akan ka'ida ba. Malam Laminu shine mataimakin babban daraktan da ke kula da kare gandun daji na jihar Difa.
Farauta lalle akwai ta gargajiya wadda tun kakanni da kakanni ana yi, amma yanzu aka diba yadda ake ga abubuwan ya saba ma yadda ake yin shi a kullu. To ita wannan haraka abin gidan akwai lokacin da ake buda harkar shas, akwai wanda lokacin da ake ruhe ta. To tanke ba a bude ta ba, aka kama ka kana harauta ba su kan kaida ba, kenan dole akwai dokokin da ke iya rafkarka bisa kan wannan. Doka kenan muna jawo hankalin mutane su yi hatara. Kohohi mu bude yake, duka in aka gani abubuwan da ake so a yi a zo a tambaye izini, a tambaye wayewa kai bisa kan aikin.
Ita ma kungiyar mafarautan gargajiya ta jihar Difa ta kalubalanci yadda sannu a hankali matasan jihar suka fara amfani da hanyoyin zamani wajen gudanar da farauta. Zarmami Malam Mele shine shugaban wannan kungiyar.
A fatauci na da da na yanzu daban ne, fatauci da ne aka yi. Misali in ana fatauci a ce kare gashi wajen 20 suna biye da mutum guda ko mutum guda uku. Fatauci lokacin da ana yi da kare guda tak ne kana fita da shi. Kare abin da ya sa ana doka shi. Kena ka halba shi, kena ka buke shi, shi yana biye da daban da ka halba. Kena kai ma kana bi ka ba karen, abinka ba zai bace maka ba, shi yasa ana dauka kare gudan. Abubuwan da na da yare ke diyawa, yanzu daji ina daji ma. Daji ma sai wuri-wuri ne, itatuwa an kashe daji ko ina fari pat ina inda daba ma za su boye to na balle ka kashe shi.
Matasan na jihar Difa sun bayyana cewa wannan farautar ita kadai ce madogara a gare su, saboda ba su da wata sana'ar yi, kuma daukar matakai a kansu wata hanya ce ta kara zaman kashe wando ga matasa a jihar ta Difa da a yanzu haka ke fama da matsalar tsaro. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Abubakar daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya, inda za a ji hirar da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Halima Abdulrauf ta yi da mataimakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour Sanata Dr. Baba Ahmed kan dalilan da suka sa aka zabe shi a jam'iyyar ta Labour a matsayin wanda ka iya zama mataimakin shugaban kasa. Sanata Ahmed ya fara da gabatar da kansa a hirar tasu da Halima kamar haka.
Sunana Dr. Baba Ahmed, cikin ikon Allah ni ne aka sunantar a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Labour Party. Masha Allah, su suka neme ni, suka bani kwararren dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida. Ga kuma dalilin da ya fito ga jam'iyyar mu daya ta PDP. Na fita daga PDP ran Litinin, shi kuma ya fita ran Talata. Dalilan da muka bayar na fita kusan ɗaya ne. Ya koma wannan jam'iyyar ta Labour Party suka bashi takarar shugaban kasa. Ya ɗau lokaci mai tsawo kafin suka neme. Dalilan da ya bayar shine yace yana neman wanda na farko shekarun shi na ƙasa da nashi saboda girmamawa, kuma cikin waɗanda shekaru zo kusa ba za su iya daidaitawa ba. Babu ki a samu shugabannin kasa guda biyu. Na biyu yana neman wanda dama yayi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi, ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a Arewa. Yace kowanne kadai ya isa. Na yi fice wajen siyasar Arewan kanta. Na yi majalisar wakilai, na yi na dattawa, na kafa jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta ba, na yi takarar shugaban kasa, na yi fice wajen samar da aiki, na yi fice wajen faɗakarwa, alal misali a ce a je a yanki kati lokacin kidaya, duk wani abubuwan da ya shafi al'umma. Alhamdulillah, kin san ana ce yabon kai jahilci, amma in ma kai ka ja baki ka yi shiru kuma aka gaya ma ka san gaskiya ne, a kullum wani zai zo yaba wani abu da kai. To kin ga shaidan mutum ai kikkiawan abin da shi yasa ni ko na aminci. Ya burge ni shi Peter Obi a lokacin da ya ce fadin kasa mai albarka da ke Arewa shine man Najeriya, ba man da aka sani a kudu ba. Gaskiya ya burge ni. Birane irin su Kaduna da Kano kadai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su. Wannan kadai hanya babban hanya ce da zamu fara. Kafin ma wannan, wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban kasa. Idan ba ka da ƴan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira, naira za ta tsaya. Idan kana da ƴan uwa da abokan mulki wanda ba abin da suka sani dama, a karba ne a sayar in ta ƙara hawa. To ana saida musu dala a sauƙaƙe. Ƴan kasuwa ba sa samu. Su kuma darajar naira na ƙara faduwa, suna ƙara kuɗi. In ba ka da wannan, an buɗe hanyar nasara. Babu abin da ya kai sanarwa. Za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a. Idan ka yi yadda ka yi na'am, ka yi hamdala da jahilci da kidahumanci, to ka tsaya wai dole dole sai ɗan ƙabilanka. Muddin shugaba baya sata, yana da hujjar hukunta kowa ke kime zamani. Na ɗaya, duk kuɗin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya. Allah na mai ne ya Allah na cikin gari, internal revenue dukkan 100% saboda za mu shigo da na'ura. Kowane kamfani ba za a takura musu ba, kowane ma'aikaci, kowane ɗan kasuwa an sauƙaƙar da shi. But kuɗin harajin ciniki za mu sauƙaƙar da yadda ake karɓan shi, kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati. Daga nan ka fara ninki na farko kenan.
Sanata Dr. Baba Ahmed kenan, mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Labour Peter Obi a hirarsu da Halima Abdulrauf. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi karkwadan adam.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen musulunku, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen musulunku, jama'a kiran mu nake bisa dajewa.
Masu rawa, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwan dan adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawa da wakilinmu Haruna Dauda yayi da hanshagin dan kasuwan nan Muhammad Indimi dangane da irin gudunmuwar da yake bayarwa ta bangaren ilimi a cikin Najeriya da kuma kasashen ƙetare. A wannan mako za ku ji ƙarshen wannan tattaunawa, inda kuma Alhaji Muhammad Indimi ya bayyana mana dalilin da yasa yake bada gudunmuwa a kasashen Amurka da kuma kasar Sudan.
Akwai bazagata ubatin ilimi, akwai wasu taimako da kake musamman ma a jami'o'i haka wajen gine-gine da sauransu. Kamar me ya ba ku kwarin gwiwa?
Eh, to ka gane ni ban taba shiga makarantar boko ba, ba wanda ya taba nuna mini ABCD a rayuwata, ba kuma wanda ya taba koya min yadda zan rubuta sunana, amma kaga Allah ya taimake ni, wanda ya boko ma ba abin da zai nuna min, saboda haka ni ban samu ba, amma na san amfanin sa, saboda haka na tashi in ga cewa yaranmu especially a northeast ko kuma a northern Nigeria dan kudu sun yi mana nisa, saboda haka zan yi yakashin daidai karfina daga na taimaka wannan fanni.
Baka dai kamar an ce batun ilimi na ka fada da abin ka ba ma Najeriya ba har ma abin da shafi ka ba kasar Amurka da sauransu wasu kasashen da ma Sudan da sauransu. Kawai me yasa ka fada da har zuwa wasu kasashen ba ma ka tsaya a Najeriya ba?
Eto, ka san America kullun su suke ba mu. Mu kuma yanzu Allah ya kai mu lokacin da mu ma za mu ba su. Saboda haka na yakashin kokarina na yi daidai gwargwado, kuma sai Allah ya taimake ni na je na yi a university ɗin da yarana suka yi karatu. Yanzu a wannan university muna da degree 16 tsakanin ni da yarana a wurin, saboda haka mun zama kamar ɗan uwa. Da duk lokacin da na je America, in na je kamar na je gida ne, muna tare da su, muna taimaka musu, kuma university ce wanda mai lafiya, wanda za ka iya kai yaranka ba za ka shakan wani abu ba, kuma ba abin da babu a wurin. Center da na gina yanzu center ce ta kasuwanci, wanda za ka je stock exchange manya na duniya duka, muna da dakunan su a wurin, su ma manyan yan traders sukan je wurin su trading, ni ma na kan je na yi meeting a wurin, na yi kasuwanci a wurin. Abu dai sai ka gani
a cikin jami'ar Amurka
wannan ginin a ma American an yi competition so uku mun zama na daya. Yanzu haka 2019 an zabe uku, kuma har da wannan ginin nawa yana cikin na uku, sai kuma mu ga abin da Allah zai yi. Ina dai jin daɗi alhamdulillah.
Mai saurare zai sai san kamar wace jami'a ne wannan a Amurka?
Lane University a Boca Raton, Florida.
So duka dai kamar kana da ko kuma kana mafarkin gina taka jami'a ne, don cewa kana kokari sosai wajen haɓaka harkokin ilimi a duniya?
In dare da lafiya, ko da ban gina ba dai za a yi da ni. Yanzu kaga abin da na sa a gaba, ina negotiating da Harvard su ba mu malamai wanda suna can za su karantar da almajirai a nan, kuma su gama a nan su samu certificate na Harvard. So wannan shine mafarki na, kuma insha Allah mun yi nisa.
Akwai wata jami'a a Sudan haka da naga kuna da kyakkyawar alaƙa, kawai me yayin dangantaka tsakaninka da wancan jami'a? Na gan cewa har kusan in za ka yi wani hidima malaman sukan zo har Maiduguri su take su zo.
Eh to, ka san matata yar Sudan ce da ƴaƴanmu, waɗansu ma har sun gama masters, su kuma suna ƙaunata har shugabansu, saboda haka suna da university, International African University, ba ta Sudan ba ce, ta manya-manyan organizations ne na duniya, shi ne nake representing Africa a board ɗinsu. To kuma na ga cewa ƙasa ce ta mai, kuma suna da wahala na petroleum engineering, shine na gina musu wannan ita ma sadakatar jariya. Kuma wannan university din yanzu haka ina da almajirai sun kai 1000 a scholarship dina, saboda kai yara Turai yana da wahala saboda duniya ta lalace. Su kuma ni musulmi ne, su kuma suna da discipline na Islam, shi sa nake kai yaran da za su yi ko Arabic ko medicine ko engineering, nake kai su wannan jami'a. Kuma wannan jami'ar ba Sudan ba ta Sudan ba ce, international ce, kuma masu bada kuɗi su ne su Saudi Arabia, su United Arab Emirates, su Kuwait, duk dai Gulf region su suke rike da makarantar. Da suka yi yawo suka yi yawo. So ina jin daɗin wannan, saboda wannan recognition da aka ba wa Najeriya, cewa mu ne za mu representing ɗin Africa. Babin da zan ce sai in ce alhamdulillah, saboda haka za mu ci gaba daga kamar yadda president ya ce next level insha Allah, kuma daga yanzu za mu jump into next level.
In an ce next level kamar wani mataki na gaba kenan, kamar me kake nufi da haka?
Alheri da muka sa a gaba muna yi na taimakawa bayan Allah, na kuma hanyar da za mu taimakawa bayan Allah su samu ilimi, sannan taimakawa wuraren da ba su da ruwan sha mu yi. Kuma dadin abin shine duk sadakatar jariya idan ka yi ta, Allah shi ba ruwansa kai ke da riba saboda haka ka ga ba abin da yake wannan saboda haka akwai abubuwa da yawa na sadakatul jariya da na sa gaba ina fata Allah ya sani gaba
ba sauraro anan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Haruna Dauda wakilinmu na Maiduguri da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri Jolly Legas Gresham na ku baban gidan Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani mako
ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa
to a gaishe ka ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
zamu fara ne da sakon saddaunan kallon misau Zaharuddin Muhammad Kaka wanda yace assalamu alaikum jiwa ya Hausa ku bani dama dan nayi jinjina wa mahaifana Malam Muhammadu Adamu Maji Jalam da mahaifiyata Malama Fatima Muhammad dake garin Misau da Bauchi da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin sai kuma sakon Hamidu Kalalabuwa daga Jihar Difa a Jamhuriyar Nijar wanda yace assalamu alaikum jiwa ya Hausa ina fata ma'aikatan ku kuna lafiya kuma ina ma dukkan musulmin duniya barka da sallah da fatan Allah ya karbi ibadun mu amin suma amin sai sakon Isa Lawan Girgir magajin gari Girgir jihar Yobe Nigeria wanda yace assalamu alaikum jiwa ya Hausa ci gaba da rufe masana'antu da kuma rage ma'aikata da masana'antu ke a birnin Kano saboda tsadan man diesel ko gas a gaskiya wannan lamari yana da ban tsoro matuka domin dubban matasa za su rasa aiki wanda hakan ke da hadari ga fannin tsaron Najeriya a ƙarshe sai sakon Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabiya wuri waɗanda suka ce umarnin da gwamnatin jihar ta ba jama'a da damar mallakar bindiga domin su kare kansu daga ƴan bindiga waɗanda suka addabi jihar su samsan bai daidai ba ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta sake sabon wani nazari saboda akwai matuƙar hatsari
to a gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice
to a takaice dai jami'an Ukraine sun ce harhare ta sama da Russia ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar wato Kharkiv da safiyar yau Litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini inda akalla mutane uku suka mutu tare da jikkata wasu 28 Olesani Hobov wannan yankin Kharkiv ya fada ta kafar Telegram cewa harharan makami mai linzami ciki har da wanda ya fada kusa da wasu wuraren ajiyar kayayyaki an auna fararen hula ne San Hobov ya kira harharan na ta'addanci sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin Tokyo yau Litinin biyo bayan kisan tsohon Prime Minister Japan Shinzo Abe muna jimami tare da jama'ar Japan akan wannan rashin wannan al'amari na kaduwa da duk muke ji wanda Amurkawa ma suke ji na wannan mummunan bala'i da kisa abinda Blinken ya fada wa manema labarai kenan bayan ganawa da Prime Minister Fumio Kishida ya kara da cewa babban rashi ne saboda a lokacin da yake kankaragar mulki Prime Minister Abe ya karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen mu sosai a ranar Juma'a da ta gabata ne aka kashe Abe a birnin Nara yayin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zabe wata kotu a kasar Spain ta amince da gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata Elsa Tize dos Santos ce ta nemi a yi bincike saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa tace abokan hamayyar siyasa ba sa sanya marawa ƴan adawa baya a zaben Angola dake tafi kamar yadda BBC ta ruwaito haka kuma BBC ta bada rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi a sirrance a Spain amma kasar Angola ta dauki matakin mayar da gawarsa kasar su ta asali don yin jana'izar sa
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu kuma wato a dai saurari shirinmu na wato yau da gobe idan Allah ya kai mu karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 9:08 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ita kuma ta hada da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.